sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai.
To Zahra, gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta baci a bangaren lafiya sannan ta dau tsauraran matakan sa ido kan baki masu shigowa daga kasar China don kauce ma munar cutar mura din nan. A halin da ake ciki kuma kasar Iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman China don kauce ma cutar. Sannan majalisar dattawan Amurka mai rinjayen yan Republican je jama'a ta yi fatali da yunkurin yan Democrat na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hadakar kungiyoyin mata a musulunci sun bude taron karfafawa mata gwiwa domin sa hijabi da ake gabatarwa a Najeriya, wato World Hijab Day a Turanci.
Gaskiya saboda Allah wajaje da yawa, wayansu wajen aiki, wayansu makarantu, wayansu ma ma'aikata na sojoji, na police, duk ana hana mata sa hijabi. Jan hankalin jama'a su san wannan hijabi fa hakkin su ne.
Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin ilimi da su zauna akan teburin tattaunawa domin samun maslahar rikicin da ya haddasa yajin aiki a makarantun.
An gwamnati ya ce zai basu abu kaza, ya kamata ya basu. Yanzu da bai basu ba suka je yaji, wata guda a nan Niger ina za mu shiga.
Kamar yadda kuka ji a shirin mun na jiya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da manazarci akan harkokin tsaron Najeriya, akan karin tabarbarewar tsaro da ke addabar kasar, musamman ma har-haren Boko Haram. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makiri yake gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta baci a bangaren lafiya sannan ta dau tsauraran matakan sa ido kan baki masu shigowa daga kasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura coronavirus a Turanci. Wannan matakin na Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin China ta bada sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar. Jami'ai a lardin Hubei na yankin tsakiyar China inda cutar ta fara bulla yau din nan Asabar sun ce mutane akalla 258 sun mutu kuma wasu kusan 12,000 sun kamu da cutar. Ganin yadda cutar ke saurin yaduwa ya sa sakataren harkokin lafiya da jama'a Alex Azar na Amurka kenan ya sanar jiya jama'a cewa duk wani dan kasar waje da ya tafi China kwanan nan ba za a bar shi shiga Amurka ba sai ko idan iyalinsa na kurkusa Amurkawa ne. A halin da ake ciki kuma kasar Iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman China saboda kauce ma yaduwar wannan cutar, wanda hakan zai gurgunta shirinta na karfafa tattalin arzikinta mai fama da takunkumin da Amurka ta kakaba ta wajen bunkasa yawon bude ido musamman ma ga 'yan China, wanda dama shirin ke tangal-tangal. A wani sakon Twitter na jiya Juma'a, ministan lafiya na kasar Iran Said Namaki ya ce wani taron gaggawa na jami'an gwamnati ya amince da bukatar sa ta hana jiragen sama zuwa China ko tahowa daga China har sai illa masha Allahu. Namaki ya ce Iraniyawan da ke son barin China, wanda nan ne tushen mummunar cutar mura din nan wadda hukumar lafiya ta duniya ta ayyana ta a matsayin babbar barazana ga lafiyar mutane a duniya baki daya, za su samu raƙiyar jami'an lafiya har ma su kai ga zuwa Iran.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu duba taskar rahotannin namu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa a yau a Najeriya aka gudanar da taron haɗakar ƙungiyoyin mata a musulunci don ƙarfafawa mata sa hijabi da ake kira World Hijab Day a Turanci. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta aiko mana da rahoton. Haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a Musulunci sun buɗe taron ƙarfafawa mata sa hijabi na shekara-shekara da ake gabatarwa a Najeriya, wato World Hijab Day a Turanci. Duk da cewa taron na samun sukar lamiri da bambance-bambancen fahimta daga wasu 'yan uwa mata, taken taron na wannan shekarar shine mata su zamto ɗaya a duk inda suke, wato Unity in Diversity a Turanci. Shugabar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron, Rahama Musa Sani, ta gindaya wasu hujjoji da yasa suke wannan taro.
Gaskiya saboda Allah, wajaje da yawa, wa'ensu wajen aiki, wa'ensu makarantu, wa'ensu ma ma'aikata na sojoji, na police, duk ana hana mata sa hijabi. Sai muka ga to ashe kan mu ma ya kamata mu yi amfani da wannan ranar mu ƙara jan hankalin jama'a su san wannan hijabi fa hakkin su ne, ba wai abu ne da ya kamata wai ko ganin damanka ba.
Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi, tsohuwar Amira na birnin tarayya Abuja. Fa'idan wannan rana ga mata musulmi shine mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
A wani bangare kuma wasu na sukar lamirin taron saboda rashin asali a Musulunci.
Fatima Laminu.
Duk abin da mutum zai yi ya zamanto ya yi shi a bisa koyarwar manzon Allah, kuma Allah na so kuma ya yarda da shi. Ni dai ina ga cewa kama a ce a cire rana saboda wai a ce bikin sa hijabi bai kamata. Ya kamata a ce ya ba wai sai kin girma yanzu kin zama baliga tukuna za a koya miki yadda zaki sa hijabi ba. To ni ina ga hijabi da sallah da haji da azumi duka tare suke tafiya. Inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alkur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Abinda zan bada shawara shine mata su fita su je su yi karatu.
A nasa bangaren, shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali yayi.
Ga shari'a dai babu wata rana da aka kebe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi, domin tunar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi ya faɗa wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke, cewa su ainihin yi rufi da mayafansu, su lullube fuskokinsu, babu abin da aka amince su bari sai dai ainihin wato fuskoki da kuma tafukansu. Ga musulunci, tun ranar da aka saukar da wannan aya, to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma. Amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan ko dan ci gaban zamani ko dan jan hankalin wasu, to lallai babu shakka akwai bukatar a fahimtar da mutane ba kawai a ce rana ce ta hijabi a dunkule ba.
Kamar yadda haɗakar ƙungiyoyin ke cewa taro ne na haɗin kai, masu iya magana daina cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To, majalisar dattawan Amurka mai rinjayen 'yan Republican jiya Juma'a ta yi fatali da yunkurin 'yan Democrat na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump. Fatali da yunkurin na 'yan Democrat ya kusa kawo ƙarshen zaman shari'ar, ta yadda ake kyautata zaton 'yan majalisar dattawan za su wanke Trump daga tuhumce-tuhumce biyu, ciki har da zargin cewa ya yi amfani da tasirin mukaminsa wajen kafa sharaɗin baiwa ƙasar Ukraine tallafi ta yadda zai amfani shi a siyasance. 'Yar jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai mai kare matsayin jam'iyyarta a zaman shari'ar, Val Demings, ta ce
John Bolton could corroborate the rest of our evidence and confirm.
Tace John Bolton na iya tabbatar da sauran hujjojin da muka gabatar ya kuma tabbatar da laifin shugaban ƙasa. Saboda haka yau mun zo gaban ku sanatoci, kuma muna kira, muna kuma saki kiran da ku amince da wannan shaidan. Trump dai ya ƙaryata zarge-zargen da Bolton ke masa, kuma yana samun goyon bayan 'yan Republican waɗanda suka ce takardar bayar da koko janye bayar da tallafin na takaitaccen lokaci ne kawai. Hasali ma Senator Lindsey Graham na Republican yana cewa
they got the money
There was no investigation of the Bidens. Is this the cat conduct?
Ya ce iyalan Biden sun amso kuɗi amma babu wani binciken da aka yi akan su. Irin wannan aika-aikar wadda ko da yake ba daidai bace ba za ta iya sa wargaje da makardiyar mu ba. Nace eh a'a.
Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi suka gargadi hukumomin ilimi mai zurfi da malaman jami'o'i da gwamnati kansu zauna akan teburin tattaunawa domin samun maslahar rikicin da ya haddasa tsayawar al'amuran karatu. A daukacin jami'o'in kasar wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aika mana da cikakken rahoton.
Matakin soke zaben shugabannin jami'o'i da gwamnatin Niger ta dauka a bara don maye gurbin sa da tsarin nadi shine ke kan gaban matsalolin da suka janyo kace nace a tsakanin hukumomin ilimi mai zurfi da dai gefe kungiyar malaman makaranta ta Senex wacce a baya-bayan nan ta umarci magoya bayanta shiga yajin aikin wata guda lamarin da yasa uwayen dalibai irin su Mari Mallam Dauda kiran bangarori su zauna akan teburin sulhu.
In gwamnati ya ce zai basu abu kaza ya kamata ya basu. Yanzu da bai basu ba suka je yaji wata guda a nan Niger ina za mu shiga. Abinda mu muke tambaya da su mushinan lakwalkin da yaran lakwalkin da kungiyar su da mediator de la republique da mu wayan yara da komi da komi a gama kowa da kowa a gama a tattauna a ji wai wannan abun wane ne ba shi da gaskiya kenan a san abin da za a yi dan randa mu wayan yara muka tashi muka shiga bisa titi wallahi ana gudu a bar mana biro.
Gwamnatin ta Niger ta bayyana cewa nada shugabannin jami'o'i ba bakon abu bane a nahiyar Afirka. Irin wannan mataki na baiwa hukumomi damar sanin irin wainar da ake toyawa a jami'o'i mallakar gwamnati in ji ta a yayin da kungiyar malamai ta Senex ce kallon abin tamkar wani katsalandan a harkokin tafiyar da jami'o'i. To amma a cewar Ahmadu Rufa'i lawan sallauna kungiyar kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi Quad mutunta doka ya zama wajibi a wuyan dukkan 'yan ƙasa.
Babu wanda yake ketare doka. Shugaban kasa ma ba ketare doka. An zo an yi doka. An kai ta assembly. Assembly ta yi ƙuri'a ta an samu rinjaye ga assembly. Shugaban kasa ya samu wannan takardar hannu. Yanzu shekara guda bayan haka wai a ce a dawo gare ta. Ya kamata malaman wato jami'o'i na university su ma kansu kiyama laili su dawo su koma ga aiki. Ita ma gwamnati daga wajenta alƙawarin nan da ta dauka ta cika.
A ƙarshen makon jiya bangarorin da ke wannan ja-in-ja sun yi watsewar baran-baran a taron sulhun da suka kira sakamakon rashin fahimtar da ta samo asali daga yadda kowa ya kafe a kan bakansa. Sai dai ana ganin duk taje ta zo, 'ya'yan talakawa ne za su ɗanɗani kuɗar wannan rikici da ya ƙici ya ƙi cinyewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jama'a ga cigaban labaran duniya. Gwamnatin Amurka jiya Juma'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baki daga wasu ƙarin ƙasashe shida waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake buƙata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baki a wannan shekarar zaɓe. Jami'an sun ce baƙin da ke shigowa daga Kirgistan, Myanmar, Eritrea, Najeriya, Sudan da kuma Tanzania za su fuskanci wasu sabbin tsauraran matakan samun visa zuwa Amurka. To amma wannan ba hani ne kwata-kwata ba, saɓanin yunkurin Trump na farko wanda ya haifar da takaddama a faɗin duniya. tattaunawar zaman lafiya tsakanin taliban da Amurka din nan mai sarkakiya ta cije saboda sabanin ra'ayi kan yadda ya kamata a sassauta tashin hankalin 'yan tawayen. Gardamar baya-bayan nan da ta kunno kai a batun neman zaman lafiyar wanda ƙasar Qatar ke ɗaukar nauyi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar hare-haren taliban kan sojojin Afghanistan masu samun goyon bayan Amurka. Suhail Shahin, mai magana da yawun tawagar taliban a wurin tattaunawar, ya gaya wa muryar Amurka jiya jama'a cewa ƙalubalen da tattaunawar ke fuskanta a baya-bayan nan laifin Amurka ne.
To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na jiya, mun kawo muku tattauna ta musamman da manazarci akan harkokin tsaron Najeriya, Retired Major Muhammad Basiru Galma, akan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa Shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojan ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro. Ga ci gaban tattaunawar.
checkpoint wurin tsare bincike can wurin can haka in ma za ki je buki ne ko sata zumunci ko lokaci kina tunani wurin dakatar da mutane nawa za ki wuce karfe nawa za ki kai menene duk waɗannan sun zo sun wuce da irin waɗansu fashe-fashe da ake ta samu duk waɗannan sun zama abu nan sai dai ɗaya can wanda yake kuma za a daidai kafin ki ji shi saboda haka nan wannan ya nuna an ci ƙarfinsu. Tunda abun ba haka bane, wato in wanda ya san aikin soja yadda ake yaki in ya dubi fadin wannan wurin da ake wannan yaki yanzu zai san an ci galabar su.
To shin ka goyi bayan kiran da majalisun dokokin Najeriya suke yi na cewa Shugaba Buhari ya sallami hafsoshin sojin Najeriya?
Wato wannan kila su suna da nasu hujja, amma duk wani wanda ya san mutumin da yake shugaba shi yana da mutanen nan shawara suke bashi koko suna ce mishi ne ga dalilai su kawo hujjocin, amma wannan hujjoci da suke cewa wai Boko Haram sun dawo ko wane ne ya dawo ko rashin tsaro ya dawo na wurin Boko Haram ko wani abu shine hujja, wannan ba shine hujja ba. Yaya suka yi suka sani idan ya nada waɗansu yanzu abun zai tsaya? To saboda haka nan irin wannan ba haka akan faɗa haka nan kawai a ji a ta cire ma'aikaci a wurin aikin da yake ba, domin kai da kar nada kai ka san dalilin da yasa kake tare da su shi ya gamsu kuma da yawan mummun gamsu da aikin da suke yi, kin gane ai? Ko da yake sun dade suna aiki mun gamsu, amma har yanzu dan ana samun irin waɗannan abubuwa ba shi ne zai sa nan da nan kawai mutane kuma duk a shiga a banzama a dinga cewa a cire su ko wani abu haka ba. Ai wannan yaki ya wuri shekara 10 kenan ana yin shi, shekara 10 su kuma sun shekara 3 kenan, amma kuma sun samu abu nan. Kuma ni ban san ba ko ɗaya daga cikinsu kana tsammani ko ina goya ma wani baya da cikinsu, a'a ina faɗin yi abin da ya kamata ne a yi. Shi wanda ya nada su kuma bai nemi shawaran kowa ba, kamar yadda ake tasowa yanzu a ce ya kore su, bai nemi shawaran kowa ba lokacin da yana su. In yana so ya canza su zai canza su har mutane su ji mamaki. Saboda haka amma in yana nan ya ce har yanzu yana so su ci gaba da aiki da shi, shi kenan sai a zura mishi ido.
Retired Major Muhammad Basiru Galma kenan a tattaunawar da na yi da shi. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 10:18. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarinta muku, a yau za mu kawo muku ƙididdiga daga tarayyar Najeriya akan alƙaluma da hukumomi suka fitar na hatsarin ababen hawa a shekarar 2019 wacce ta ƙare ba daɗewa ba. Ga dai alƙalumar da Babangida Jibrin ya tattaro mana.
Wani ƙididdiga da hukumar hana hatsara ta Najeriya ta fitar na cewa ta samu rahotannin hatsara daban-daban kimanin 8,527 akan hanyoyin Najeriya a cikin shekara guda da ya gabata. Kakakin hukumar Mr. BC Kazim shine ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar wa manema labarai. Daga cikin wannan kiyasi dai mutane 4,100 163 sun rasa rayukansu a sassa daban-daban na Najeriya a yayin hatsarin motoci da sauran ababen hawa. Alamarin kuma da ya nuna cewa mutane 12 ne ke rasuwa a duk rana a Najeriya sakamakon hatsarin ababen hawa. Haka kuma kiyasi ya nuna cewa mutane 27,408 ne suka samu raunuka a sakamakon hatsara daban-daban, yayin da mutane 27,523 kuma suka tsallake rijiya ta baya ba tare da mutuwa ko samun rauni ba. Bugu da ƙari, hukumar ta kiyaye hatsara, in ji Mr. Kazin, ta kama masu aikata laifuka a kan hanyoyi kimanin 108,759.
Ko shakka babu, hatsarin ababen hawa na ƙara laƙumin rayuka a ƙasashe masu tasowa, musamman a yankunanmu na Afirka. Ina kyautar zato, babu wata cuta ko kuma tashin hankali da ke iya hallaka rayuka 1,000 ko 2,000 a yankunanmu na Afirka a shekara, ba tare da ayyana dokar ta ɓaci ko kuma ɗaukar mataki na musamman ba. Amma a bara kaɗai, hatsarin ababen hawa ya hallaka sama da rayuka 4,000 a Najeriya a shekara, tare da jikata Dubai. To ko yaushe ne mahukunta za su kare ƙaimi wurin rage yawan hatsarin ababen hawa a ƙasashenmu? Lokaci kaɗai ne ke iya bamu wannan amsar. Sai dai Babangida Jibrin ya jiyo muna ra'ayoyin talakawa akan yawan hatsari a Najeriya.
To gaskiya batun hatsari sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya batun hatsari sai dai a sa ido da gaske, saboda abin da ke faruwa wani yana cikin tahiya bai lura da waje ya yake, kawai zai zo ya ce zai wuce. Alhali kuma waje bai da kyau, sai kaga yanzu an samu hatsari. Ka gani akwai rashin kyan hanya, sannan kuma akwai sakaci namu na masu tuki na ganganci da aiki yau da gobe, ko ba gaskiya ba? Don a halin gaskiya, in mutum ya tsaya ya natsu hanya ka bita hankali, kaga ko menene zai zo ma da sauki. Amma ganganci da aiki shine yasa hatsarurruka yake yawa.
To kun gamsu da matakan da hukumomin hana hatsari ke dauka, na ganin cewa an samu sa'ida.
To gaskiya mun gamsu ba mu gamsu ba, saboda gaskiya jami'an tsaro wani lokaci su ma da kansu sukan jawo hatsarurruka, ko ba gaskiya ba? Don kaga kaman akwai wani mota na 'yan sanda da ya biyo wata mata, da ya biyo mata nan ga makamaiti fa yanzu, da ya zo shagaban su motar ne ya kauce ya je bugi mutane. Mutumin ni da na zauna tare da shi a kwance a ƙasa, gaskiya ban yi tsaya wajen ba muka huto. Bayan mu huto na ji an ce ma har an kona mota kaza kaza menene, amma aka zo aka ce wai motan ya tashi aiki ne, zai zo menene, zai zo ofis, shine kenan ya samu hatsari. Kaga wannan abubuwa sai dai a ka kiyayewa, ko ba gaskiya ba?
To gashi ana bada rahotannin aukuwan hatsara akai-akai, wani kiyasi ma na nuna cewa akalla mutane 15 ke rasuwa a duk rana a Najeriya sakamakon hatsarin mota. Ku ya kuke ji da wannan annoba?
Haka, wannan gaskiya ne. Ko da yake ni ma na taba tuka mashin kuma na sha faduwa, amma har zan dauki laifi akan masu tuka babura, ba to an da kira okada ko a shaba da shauransu ba. Zan kira gare su a rika bi a hankali, idan ka hau hanya a bi doka, domin suna rashin bin doka. Domin gaskiya ranar ta faɗe ta, gaskiya akwai rashin kula. Masu motoci sun fi bin doka in ba mashin sun matsa musu ba. To amma masu mashinan nan suke da laifi, abinda zan kira ga masu ababen hawa, saboda ana ta faman cewa rashin aiki. Ga su sun samu mashina a bi ai aiki, to haka ne an samu aiki. To amma a riƙa kula sosai. Hatsura an kaje asibitocin Najeriya, baki ɗaya za ka samu duk hatsarin mashin ne, mai karyewa, mai gurdiya, har mutuwa ma ana yi a tukin mashin a Najeriya. Haka
akwai hukumomi na cewa na ɗaukan matakai don magance wannan matsala, kun gamsu?
Ba mu gamsu ba. Wanne hukumomi suke wanne ɗaukan? To su ba su suke jan hatsarin ba.
To sai dai kuma a yanda ake zargin direbobi da sauran masu amfani da ababen hawa da haddasa hatsara a titunan Najeriya, su ma masu ababen hawan suna zargin gwamnati da hukumomi da gazawa wajen samar da ingantaccen hanyoyin ababen hawa, wato na hanyar mota kenan daga jiha zuwa jiha, ko kuma cikin birane da ƙananan hukumomi, lamarin da ke sa wajen kaucewa rami ake samun hatsara a titunan Najeriya. Gwamnati mai ci yanzu dai ta tashi tsaye wajen yin gyara a hanyoyin mota, tare kuma da fitar da dokokin tuki a ƙasar da cin tara, tare da za a rage yawan hatsara a manyan hanyoyin Najeriya baki ɗaya. 'Yan magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida baban gidan jibrin. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Ali Abdullahi Doran Baga tare da Ali Modu Admo Baga duk a jihar Borno. Inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku ba mu dama mu taya daukacin mahalarta taron kungiyar muryar talaka ta kasa na shekara-shekara kuma karo na tara wanda take gudanarwa a garin Unguru na jihar Yobe. Muna fatan Allah ya sa a kammala taron lafiya, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangwate Karasuwa daga jihar Yobe inda yace salam VOA Hausa, ina kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya tare da hukumomin kiwon lafiya da su yi iya kokarin su wajen taka wannan cuta ta lassa fiba da coronavirus ganin yadda take da saurin yaduwa a tsakanin mutane. Sai sakon Bello Isiyaku birnin Fulani Gombe inda yace fatan alkhairi ga murya Amurka to al'ummar Burtaniya. Muna muku fatan Allah ya sa ficewar kasar ku daga tarayyar Turai a hukumance ya zame muku alkhairi da ma kasar ku baki daya. Sakonmu na karshe ya fito daga Salihu Isa Fana tare da Nafa'atu Muhammad Shiyar Shawa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kiddi inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika maganar karin mafi karancin albashin ma'aikata a jihar Mata Kiddi ya zama ruwa shu guga shu kuma ba amo ba labari. Allah ya kyauta, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga Ibrahim Ka Almasi Garba da takaitattun labaran duniya.
To a takaitan gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta baci a bangaren lafiya sannan ta dau matakan ko ku tsauraran matakan sa ido kan baki masu isowa daga kasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura ko coronavirus a turance. Wannan matakin na Amurka na zuwa ne kuma a daidai lokacin da gwamnatin China ta ba da sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar. A halin da ake ciki kuma kasar Iran ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman China saboda kauce mai yaduwar wannan cutar wanda hakan zai gurgunta shirinta na karfafa tattalin arzikinta mai fama da takunkumin da Amurka ta kakaba mata ta wajen bunƙasa yawon bude ido musamman ma ga ƴan China wanda dama wannan shirin ke tangal-tangal. Gwamnatin Trump jiya jama'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baki daga wasu ƙarin ƙasashe shida waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake buƙata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baki a wannan shekarar zaɓe. Jami'an sun ce baƙin da ke shigowa daga Kyrgyzstan, Myanmar, Eritrea, Najeriya, Sudan da kuma Tanzania za su fuskanci wasu sabbin tsauraran matakan samun visa zuwa Amurka. To amma wannan ba wani hani bane kwata-kwata sabanin yunkurin Trump na farko wanda ya haifar da takaddama a fadin duniya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma anjima idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kwa jimriyoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tayana gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Afrique dit